sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 11 ga watan Afrilu na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka kammala taron karawa juna sani na kwana uku na kungiyar ECOWAS don samar da karfin gwiwa ga masu ruwa da tsaki da hadin gwiwar tsarin tsaron al'adama Accra sannan za ku ji cewa kasar Faransa ta kadi ɗan kasar ta da su guji yawo a cikin kasashen yankin Sahel domin gudun kar a sace su ko a kashe su muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin tasirin hotonnin mu bari mu jaddada duniyar ta yini
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya A yau Talata ɗan jam'iyyar Democrats a Tennessee sun ce za su ƙara matsa lamba domin tabbatar da an maido da wakilin jihar na biyu da aka sallame su daga majalisar bayan jagorantar wata zanga-zangar da aka yi a cikin majalisar na ƙin amincewa da dokar mallakar bindiga bayan da aka dawo da ɗan uwan shi a jiya Litinin. Justin Jones ya dunkula hannunsa sannan ya furta Power to the People a lokacin da ya shiga cikin majalisar wakilai bayan da majalisar birnin Nashville gundumar Davidson ta amince da ya dawo ya koma bakin aikin shi yana iya kasancewa abokin aikin shi Justin Pearson daya wakilin na biyu da aka kura ya samu irin wannan tagomashin a zabe shi dan mai da shi bakin aikin shi a gobe Laraba da ake sa ran cewa masu gudanarwar gundumar za su sake nada shi wakilin Memphis mukamin sa da yake rike da shi kafin a kore shi za a iya kokarin danne shi mai yuwa a iya kokarin kawar da batun amma ba za a iya hana tabbatuwar abin da al'ummar da ake wakilta suka amince da shi ba Pearson ya shaidawa magoya bayan shi da suka yi dafifi a harabar ofishin majalisar wannan shine demokradiya amma kun ji ne mahukuntan yan jam'iyyar Republican suka kori Jones da Pearson domin karya ka'ida rikicin ya ja hankalin kasa sannan ya zama wata kafar da yan Democrats suka yi amfani da ita wajen jan hankalin mutane akan batutuwan da suka jibinci demokradiya batun amfani da bindiga ba bisa ka'ida ba da wariyar launin fata yan sanda sun ce dan bindigan da ya bude wuta a wani banki a Louisville a hukumance ya sayi bindigar a makon da ya gabata ne Shugaban ƴan sandan birnin Louisville Jacqueline Gwynn Villarol a yau Talata ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ma'aikacin bankin Cornerstone ya sayi bindigar daga wani shagon sayar da bindigogi a ranar 4 ga watan Afrilu da muke ciki. A yau Talata ne ake sa ran cewa za a fitar da hoton bidiyon da na'urar daukan hoton jikin ɗan sandan da ke sanye da shi a jiki. Gwynn Villarol ya shaida. Sturgeon ya kashe mutane biyar da bindigar da yake dauke da ita da babban cikinsu har da babban abokin gwamnan Kentucky yayin da ya rika yaɗa hoton bidiyon harin kai tsaye ta kafar Instagram a jiya Litinin waɗansu mutane takwas sun samu raunuka bayanar wasu muhimman takardun Amurka masu muhimmanci a game da yakin Ukraine zai iya kasancewa wani babban hadari ga tsaron Amurka a cewar wani babban jami'i mai magana da yawun bakin Pentagon cikin takardun akwai wasu muhimman bayanai a game da yakin Russia a Ukraine har da kawayen Amurka kana wannan matsalar ta haifar da ma'aikatar shari'a kaddamar da bincike da yake ganawa da yan jarida John Kirby ya ce Ba mu da masaniya a game da wanda ya aikata wannan abu kuma bamu san ko akwai wasu bayanan da suke da niyyar wallafawa ba bayan wannan saboda haka zamu sa ido mu ci gaba da bibiyar lamarin iya yadda zamu iya Muhimman takardun sun fara bayyana a kafar Discord ne a ƙarshen watan Fabrairu sannan daga bisani ya hadu da ya yadu a sauran kafafen sadarwa na zamani cikin su har da Telegram da Twitter sai dai kuma duk da haka ba su dauki hankalin mutane ba sai bayan da jaridar New York Times ta yi wani rahoto a game da takardun a makon da ya gabata labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Majalisar Dinkin Duniya a yau Talata ta ce alƙaluman fararen hular da suka mutu a Ukraine tun da Russia ta kaddamar da mamayarta ya ta sama 8,500 inda a zahiri suna iya zarta haka Ofishin babban kwamishina mai kula da al'amuran kare haƙƙin bil'adama a wata sanarwar da ya fitar ya ce baya ga waɗannan alƙaluman ya tabbatar da fararen hula 11,000 sun samu rauni. Majalisar Dinkin Duniyar ta ce a cikin kwanaki 9 na farkon wannan wata na Afrilu ta tabbatar da mutuwar fararen hula 44 wanda dukkanin su banda mutum daya tilo sun gamu da ajalin su ne a sanadiyar makamai masu fashewa mai tasirin dogon zango. Russia da Ukraine sun yi musayar sojoji sama da 200 a musayar fursunoni na baya-bayan nan a cewar jami'ai a jiya Litinin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce sojoji wato sojojinta 106 ne suka shaki numfashin yanci daga hannun Ukraine yayin da shugaban ma'aikatan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky Andriy Yermak yace sun yanta fursunonin Russia su 100. Daga ƙarshe babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Anthony Guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa Somalia goyon baya a yayin ziyarar aikin da ya kai ƙasar da ke gabashin Afirka wacce take fama da mafi munin fari cikin shekaru. Ya ce Somalia tana fuskantar matsalolin jinƙai a daidai lokacin da take ƙoƙarin yaƙi da barazanar ta'addanci. A wata ganawar haɗin gwiwa da ya halara wato da ya halarta da shugaba Hassan Sheikh Mahmud Guterres ya shaida wa manema labarai cewa ya zo ne domin ya ja hankali akan bukatar da ke akwai na samun goyon bayan kasashen duniya domin matsalar jin kai da kasar take fuskanta. An yi wa sakataren Majalisar Dinkin Duniyar tarbar ban girma wanda ya hada da faretin birnin Bada Dakaru na musamman suka yi masa kasancewar jami'an Somalia da na Majalisar Dinkin Duniya ne suka tarbe shi a filin jirgin saman Somalia na kasa da kasa. An dakatar da harkoki a kusa da duk fadin Mogadishu domin ziyarar ta Guterres inda aka takaita zirga-zirgan ababen hawa.
A gaida Aisha Ma'azo da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. An kammala taron karawa juna sani na kwana uku na kungiyar ECOWAS don samun da karfin gwiwa ga masu ruwa da tsaki da haɗin gwiwar tsarin tsaron bil'adama Accra. Taron bitar ya nemi baiwa mahalarta taron samun da taswirori ta hanyar wato tsaron lafiyar dan adam don dakile safarin mutane da ta'addanci a yammacin Afirka. Wakilin mu Accra Ridwan Abbas na dauke da karin bayani.
Daraktan cibiyar haɗewar nahiyar ma'aikatar kula da harkokin waje madam Ni'ima Zibrim Adam ta ci ta yi imani cewa ilimi da aka samu tare da irin kwarewar da aka yada yayin taron na karawa juna sani za su karfafa kokarin su a haɗi wurin kiyaye sha'anin tsaro mutane da kuma inganta cigaba. Ta nuna cewar lallai akwai buƙatar cusa dokar kare haƙƙin bil'adam na ƙasa da ƙasa a tsarin koyarwa na makarantu daga primary har matsayin jami'a. Madam Adam ta ce tana kyautata fatar cewar zantar da shawarwari da an ka gabatar a taron tare kuma da bude ofishin kungiyar ECOWAS na baya da kariyar tsaron mutane a Ghana za su taimaka magance kalubaloli na tsaron mutane da kuma ba su kariya. Shugaban sashen da ke kula da fataucin mutane Olayemi Olatunde ya yabawa mahalarta da irin sha'awa da sun ka nuna tare kuma da baya da gagarumar gadammawa ga taron. Ya ce yana da yakini cewar taswirin da zai yi jagora wadda aka amince da yayin tattaunawar za a zartar da shi don kyautatuwar nahiyar. Wasu mahalarta taron sun bayyana matsayinsu game da irin abin da sun ka koya a taron.
Ni na ku Alhaji Mansur Accra Ghana. Kamar yadda masu yi magana ke cewa in gemun dan wanka kama da wuta ne ruwa ka sha hawataka. A'a, wannan maganar da dan gyara fashiki gemun dan ka kama da wuta, a'a, je ka kai agaji ka taya shi kashe wannan wutar. An yi wannan haɗin kai ne aka ce wannan abin kina da mun najerin baki alisu da aiwa haɗa kai a yake su kamar da wani lokaci aka muka haɗa ECOMO har ga taimakawa Liberia da suka shiga matsala su Sierra Leone aka samu aka magance wannan matsalolin. To abin da ya kamata ake tun farko da wannan ta'addanci ta shigo in kowa shi zai magance matsalar tashi ci kaɗe kaga ba da kai labari ba amma haɗin kan tun da har yau Allah ya sa shi wani sun zauna sun ga cewa kamata a zauna haɗin kai a haɗa kai a yaƙi wannan abin na ji shi ne mafita Allah ya taimake mu samu wannan bai bukata.
Nan ƙasar Ghana lamarin ta'addancin nan dai da sauƙi akwai ƙasashen Afirka ta yamma da kake jin lamarin ya yi kamari.
Sunana Malam Isa Mirago Jibril. Ina jin ƙasashe kaman Chadi, Burkina Faso, Mali, Niger da sauransu ɗan ta'adda suna wato barazana ga tsaron wayannan kasashe har ina kai ga wato kashe-kashen rayuka na jama'a.
Wani jawabi ya ƙara jan hankalin ka game da taron?
Shugaban sashi na dakile safaran dan adam Mr. Olayemi Olatunde shi ma yayi kira ga wato jama'a da suka halarci wannan taron cewa wato su maida hankali wurin ganin cewa lalle ilimin da aka samu yayi amfani wurin rage yawaitan wato safaran jama'a a yammacin Afirka da kuma wato dakile kokari na yan ta'adda wurin wato aiwatar da munanan ayyukansu na ta'addanci na kisan jama'a da sauransu.
Bude official ungiyar ECOWAS na magance matsaloli da sun ka jibinci kalubaloli na tsaron mutane da kuma basu kariya a nan Ghana na da muhimmanci a nan. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, to yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Kasar Faransa ta gargadi 'yan kasarta da su guji yawo a cikin kasashen yankin Sahel da ma daina zuwa yawon bude ido a cikin waɗannan kasashen domin gudun kar a sace su ko a kashe su saboda karuwar barazanar 'yan ta'adda akan wato 'yan kasar Faransa. 'Yan Niger, musamman kungiyoyin fararen hula da masana tarihin hulɗar ƙasa da ƙasa, sun yi martani a wannan sanarwar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Haruna Mamman Bako, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da ta bayyana a shafin ma'aikatar harkokin waje ta kasar Faransa a ranar jiya, wadda aka wallafa tun ranar 7 ga watan April na wannan shekara 2023, tana gargaɗe 'yan kasar Faransa da ke cikin kasashen yankin Sahel da su daina yawo a cikin waɗannan kasashen, kuma kar su lamunce koda a wuraren da suke suna zaton akwai kwanciyar hankali. Daga cikin kasashen da Faransa ta tsawaci 'ya'yanta da zuwa yawon bude ido ko a cikin su sun hada da jamhuriyar Niger, Mali, Chad, Burkina Faso, Mauritania da makwabtan su. Sai dai a lokacin da yake mayar da murtani game da wannan sanarwar ta ma'aikatar harkokin waje ta kasar Faransa, Malam Habibu Mummuni, memba na kungiyoyin fararen hula na birnin Kwani, cewa sun dade 'yan kasar Faransa da ba su kwashe kayan su ba suka bar jamhuriyar Niger.
Faransa din ma musabbabin wannan tashin hankali da muke cikin shi duka banda kaga ta mu ta Burkina, ta Mali da ta Niger, duka masabbabi wannan abin su suka mana shi. Tunda yau inda ya zamanto gaskiya ne bisa tsaro, da yau tun ba da kai waraka ba muka rabu da wannan matsala. Don kenan yanzu in sun ce 'yan kasar su su bar yawo cikin kasar, kamata ya ma duk gaba ɗaya su ɗauki kayan su su tafi mai da su kasar su, su bar mu na kasar mu, tunda mu kasar mu sun gabata ya ba ta zamanuwa ba ko? To mu da adda abin mu mun iya zama cikin ta. Su su ɗauki nasu can su kai su inda sun kai zama, ba suna da kariyar kanu su ba su ɗauki nasu. In dai gaskiya ta kai biya, kai ka ce ba ka san mutum shi yawo cikin kasar tun kuma kana zama cikin kasar ta, kawai ka tashi ka aiki su kwashe kayan su tafi su bar mana wuri su bar mana kasar mu. Ni daga yanda ni gani tunda suna sun kai kira. To alhamdulillah yanzu su ɗauki mutanen su ce musu koma can, su tayi su koma kasar su. Muna da wurin zama, muna da mutanen zamu tsaya. Kai yau Afirka ga ita ce take kanta.
Faransa ta ce wannan sanarwar na nasaba ne da ƙarin yawan kyamar kasar Faransa da 'ya'yanta a yankin Sahel, da ma ƙarin kan hare-hare da kungiyoyin yakin jihadi suka ƙara tsorarawa a waɗannan kasashen, musamman a iyaka uku da ta haɗa da kasashen Mali, Burkina Faso da jamhuriyar Nijar. Abdulaziz Musa, magatakardar kungiyar Sinasar birnin Kwani, cewa yayi ai Faransa ita ce musabbabin matsalolin yakoka da kasashen yankin Sahel suke ciki a halin yanzu.
Suke wai alƙasar su ga su yawoke-yawoke don gudun a sake su ko kuwa kashe su. Wanga abu dun na nuna cewa abubuwan da sun ka haddasa shi ne kiran koma gare su. Yau kowa san ƙasar Faransa ba ƙasa ce wadda take kamnan ƙasashen Afirka ba. Tun fil azal ba su kamnan mu, mina na suke kamnan arzikin mu. Duniya ta shaida biska irin matikin da Faransa ke ta haddasa a ƙasashen Afirka, balle ƙasashen Mali, Burkina da su Niger. Mali da Niger da kowa san su samu kansu, suna nan ga samun kansu, wannan an so ba a so ba haka nan.
Sanarwar ta ƙasar Faransa na zuwa ne kwanaki kalilan bayan sakin ɗan jaridan nan Olivier Dubois da kungiyar yakin jihadi a yankin Sahel JSEM ta yi biyo bayan ƙoƙarin hukumomin jamhuriyar Nijar jihar na ceto shi sai dai Abdulaziz Musa ya kara da cewa nan gaba sojan Faransa ne yawo zai yi wuya a waɗannan kasashen ba ma ɗan yawon bude ido ba
tana cewa ga mutanen ta gasu yawo to dan misali to mutanen mu dake yawo kenan wanga abu ba shine zai fita su ba guda zai ka kara ke sakitakin mutanen shi ko haran shi shine ita da kanta zauna ku ta kyale mu ɗan kasar balle mu ɗan kasar Niger Forest ta yidda hannunta akan harkan tsaro na kasashen mu dole ne ba ma ɗan kasar horan shi ke zuwa yawo nan gaba nan zuwa gaba mu ba ma yankal bu sojawon horan shi ma da kansu za su hana kansu yawo a kasar Niger
yawan zanga zangogi da ake yi a kasashen macin nahiyar Afrika nan nuna kyamar kasar Faransa ana iya cewa ya so mu tasiri da ma jefa fargaba ga hukumomin kasar ta Faransa dangance da makomar su a kasashen yankin Sahel Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a kai da Haruna Mamman Bako wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jima a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako ya sake dawowa da shirin mu na gaba wato rahoto na musamman
aikin bada agaji ga al'umma ko kuma ma duk wata halitta mai rai dake bukatar agajin aiki ne dake da matukar mahimmanci da ya samo asali tun a lokacin rayuwar manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yanzu dai akwai tarin kungiyoyi a sassa daban-daban na duniya dake gudanar da ayyukan agajin domin nuna jin kai ga al'umma musamman a lokacin barkewar wata annoba ko kuma sanya idanu a lokacin da jama'a ke gudanar da wasu tarurruka da nufin bada agajin farko ga duk wani da aka ga ya samu matsalar da ke bukatar kulawar gaggawa albarkacin wannan wata na Ramadan babban malamin addinin musulunci a karkashin kungiyar Izala a Nigeria Sheikh Dr. Abubakar Giro Arugungu da ke gudanar da tafsirin na Ramadan a nan jihar Niger ya gabatar da wata lecture ta musamman ga kungiyoyin bada agaji na sassa daban-daban na kungiyoyin musulunci da nufin kara masu kwarin gwiwa akan wannan aiki na agajin ga kaɗan daga cikin bayanansa
ku ɗauki misali da su waɗanda ba su riƙa bindiga ƴan agaji maza da mata suwa suke kula da dukiyar mahajjata ƴan agaji suwa suke kula da cikin masallaci da wajen shi cikin wurin wa'azi da wajen shi suwa suke tattara tallafi da mutane ke bayarwa na marayu da tallafi na ginin masallatai idan an yi launching dukkan su jami'an tsaro ne na farin kaya saboda tsarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala tsari ne na wanda duk wanda yake da abun da yake taimakawa to Allah yana kirga shi a cikin jami'in tsaro saboda haka masallatai in babu rijalul amn wanda sunan su ne a larabce ba a iya tsaye da masallatai ko juma'a ba a yi bai yiwa ba a iya yin idi ba a iya hawan arfa don haka haji bai yiwa saboda haka aiki na kaki da mai rika bindiga da farin kaya amma kaki ne babu wanda rayuwar shi ba tsayayya bace Ubangiji ya sai rayuwarka abin da kake yin shi akan nan amana ne
to daraktan agaji na jihar Niger Sabiu Muhammad Yawa Sulaja da ya halarci wannan taron da ya gudana a garin Kwantagora ya ce suna aiki tukuru domin taimakawa al'umma saboda neman sakamako mai kyau a wurin Allah a ranar gobe kiyama
aikin agaji aiki ne da taimako sai yaya zan in sauƙaƙa wa mutane da Allah ya ce ya amince su domin su bauta mashi to ni kuma ya zan taimaka musu su ji daɗin bautar Allah ni isa muna wani da tawar da ni wannan shi ne aikin agaji ɗan uwana ɗan agaji maza da mata aikin agaji shi ne ka taimaka ta kowane hali ka kawo wa ɗan adam sauƙi na tafiyar da al'amarin da zai da agajin shi wanda ya ba ta kansa da dukiyarsa shi ta bide ya abin da kai da kai da kaya mallakar ka duk abin da ka mallaka ka mika wa kai aiki da dukiyarka in kana da buhar kai amfani da abin hawarka
To shi ma dai takwaransa wato daraktan agaji na jihar Kebbi Alhaji Umar Bello Koko da ya samu halartar wannan taron ga abin da yake cewa
da agaji dole ya same shi mutum wanda aka yi mai amana da kuma yi wa amana sannan ya zama mai adar hannun shi da agaji bai kaunawa rabu da hannu a nai jira a baki ko jira da agaji gaba da ya zama kuma wani yin sana'a ko da ta fasara ya ce ta ko da sun da rinzu ko da sun da ruwa ko ni ka san shi sana'a ko ba ta idan agaji ya zama da shi yana da sana'a da yake yi wannan shi ne da ya yi shi mutunci shi kuma shi ne da ya yi shi ta da ya kuma shi da ya tsaya shi aikin nan na agaji ba tare da sa rai a kan wani abin hannun mutum ba kamar yadda muka sani da alhamdulillah madadin mu na agaji duka sai mu tsara gode wa Allah wanda mun samu kyakkyawar rayuwa ga hukuma a cikin kasa ce da ta roshi ko kuma a cikin cewa in akwai wasu ya kamata a ci duk daya da aikin alhazai to kamata ya ci yan agaji saboda yanzu da sun fito ba mu ko sun yi na alawacin ba su roƙi kowa ba ba su zanci kowa ba sannan in aiki za a yi a kira ba da wani abu za ta dace a gina agaji saboda an san abin da ne an gaba shi za a ci a dawo da shi amma da ta koma da shi wanda yake an samu ya agaji da dama a kuɗaɗe kuma wasu abubuwa sun ɓace kuma wasu ne sun ji wasu sun kawo su wanda haka a wasu an gaba yadda a kan wannan ɗan agaji ne wannan ba a kan shi da rahusi wanda shi ne shi ne sun kuma ya kasance mai amana mai ruwa amana.
Babban daraktan agajin Izala a Najeriya injiniya Mustapha Imamu Sitti wanda mataimakinsa Malam Muhammadu Sani Abubakar Mina ya wakilta ya ƙara janyo hankalin 'yan agajin ne na kowane ɓangare na ƙungiyoyin musulunci da su mai da hankali wajen gudanar da ayyukansu saboda Allah.
Lallai duk wanda zai yi wannan aikin nan da kan ɗan agaji har zuwa dukkan jami'an tsaro su inganta niyyarsu. Babu wani ɗan adam da ke iya bin ɗan jami'in tsaro a kan aikin da yake. Babu. In ka inganta niyyar ko ana ba ka albashi wani albashi ka ɗauke shi tukunci ne. Sakamakon yana can a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ɗan agaji yana da alaƙa da kowanne mai numfashi ba wai maganar mutum musulmi ko kirista ko ka duk mai numfashi li kulli li kabarin ajarin jima na Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka tallafa wa mai numfashi akwai lada shi dan agaji ba dan sanda bane ba custom bane ba immigration bane ba civil defense bane ba ka zaba ka duk wani yirwan na gwamnati dan agaji ba shi bane amma kuma dukkan waɗannan bangarori yana tare shi rashin zaman sa ɗan sanda ba shi zai sa ya ga mai laifi ana cin amanar ƙasa ya bace shi ba lalle ba shi da ikon ya kama ya je ya gabatar a kotu amma ba wajibin sa ne ya kira wanda ke da ikon ya kama ya kai kotu wajibin sa aikin sa shine tabbatar da ya tsaya duk abin da ya kamata ya yi na aikin agaji ya yi ya ɗauki wannan mara lafiyar in na asibiti ne ya kai asibiti in na wani ciwo ne za a kai ma masana ciwo ya kai ma masana wannan ciwo wannan ya gama aikin sa.
Wannan taron dai wanda kusan shine irinsa na farko a nan jihar Niger da ya haɗa kan wasu ƙungiyoyi na addini ya samu halartar jami'ai na 'yan hizba da ma wasu ɓangarori na jami'an tsaro da suka haɗa da 'yan sanda da kuma DSS da ma jami'an tsaron farin kaya na civil defense inda dukkaninsu a bayanansu daban-daban suka bayyana buƙatar ƙara samun goyon bayan 'yan agajin a aikinsu na kare dukiya da kuma rayukan al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To masu saurare ku mana afwan Mustapha Nasiru Batsari kenan da rahoto na musamman yanzu ga Haruna Mamman Bako da wato shirinmu na gaba wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
labarin wasanninmu na ranar yau zai koma da karawa guda biyu da ake ta ana yi a yanzu haka a nahiyar Turai tsakanin Inter Milan ta kasar Italia da Benfica Lisbon ta kasar Portugal a Milan a Italia a wasannin kofin kwallon kafa na Champions League na nahiyar Turai sai karon mafi dokar hankali a wannan ajin na quarter final ko kuma quarter final na Champions League din na Turai na bana tsakanin Bayern Munich ta kasar Jamus da Manchester City ta kasar Britania ita ku kungiyar kwallon kafa ta Dortmund ta kasar Jamus a yau talata ne ta bada sanarwar cin yarjejeniya kara wa'adin kwandragi da dan wasan ta Julian Brand dan wasan da ke da shekaru 26 ya isa kulam din Borussia Dortmund din ne a shekara 2019 inda ya buga wasanni 162 saka kwallaye 29 a raga inda ya bada kwallaye 30 aka cabka a raga hasali ma dan wasan ya buga wa kasar Jamus wasanni 39 tare saka wa kasar rasa kwallaye 3 a raga sabuwar yarjejeniyar za ta hada Julian Brand da Borussia Dortmund tar zuwa shekara ta 2026 dan wasan kwallon tennis Dominic Thiem ya bada sanarwar raba gari da mai horar da shi dan kasar Chile masu tunda shekara ta 2019 ne mutanen guda biyu suka nuna alamun son raba gari tsakanin su amma sai wannan asabar da ta gabata hakan ta tabbata shi dai tsohon mai horar da dan wasan na kasar Austria Dominic Thiem ya rike matsayin dan wasan tennis na tara a duniya yayin da a shekara 2022 su duka biyun suka lashe US Open shi dai Dominic Thiem ya yi ta fama da jin ciwo daban-daban da ya halaba shi yanzu haka matsayin na 111 na tennis na maza a duniya a halin yanzu inda ma sai da hukumar kwallon tennis ta duniya ta yi masa gayyata ta musamman ne kamin ya samu shiga wasannin Masters 1000 na Monte Carlo Haruna Mamman na bako na birnin kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla yanzu kuma sai takaitattun labarai.
A takaicen a yau talata yan jam'iyyar Democrats a Tennessee sun ce za su kara matsa lamba domin tabbatar da an maido da wakilin jihar na biyu da aka sallame su daga majalisar bayan jagorantar wata zanga-zangar da aka yi a cikin majalisar na kin amincewa da dokar mallakar bindiga bayan da aka dawo da dan uwan shi a jiya Litinin. Yan sanda sun ce dan bindigan da ya bude wuta a wani banki a Louisville a hukumance ya sayi bindigar a makon da ya gabata. Shugaban yan sandan birnin Louisville Jacqueline Green Villaro a yau talata ya fada a wani taron manema labarai cewa ma'aikacin bankin Corner Sturgeon ya sayi bindigar daga wani shagon sayar da bindigogi a ranar 4 ga watan Afrilu. A yau talata ne ake sa ran cewa za a fitar da hoton bidiyon da na'urar daukan hoton jikin dan sandan da ke sanye da jiki a jiki, Green Villaro ya shaida. Bayanar wasu muhimman takardun Amurka masu muhimmanci a game da yakin Ukraine zai iya kasancewa wani babban hadari ga tsaron Amurka a cewar wani babban jami'i ne magana da yawun bakin Pentagon. Cikin takardun akwai wasu muhimman bayanai a game da yakin Russia a Ukraine har da kawayen Amurka kana wannan matsalar ta haifar da ma'aikatar shari'a kaddamar da bincike. Majalisar Dinkin Duniya a yau talata ta ce alkaliman fararen hular da suka mutu a Ukraine tunda Russia ta kaddamar da mamayarta ya ta sama 8,500 inda a zahiri suna iya zarta haka. Ofishin babban kwamishina mai kula da al'amuran kare haƙƙin bil'adama a wata sanarwar da ya fitar ya ce baya ga wannan alkaliman ya tabbatar da fararen hula 14,000 sun samu rauni. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa Somalia goyon baya a yayin ziyarar aikin da ya kai ƙasar.
Kuma saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Aisha Ma'azu da ta na gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na Mr. Charles Mock. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta gajiya.